daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan duk kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 18 ga watan Nuwamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar Jamhuriyar Nijar masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Muhawarar da ake yi a zora matasa akan Boko Haram da matsalolin da suka haifar a arewacin Najeriya musamman ma arewa maso gabas yau ta tabo wani batun da ba kasafai ake zama a tattauna akai ba. Musulmi na nisan ta ayyukan Boko Haram da addini waɗanda ba musulmi ba kuma ana alakanta su da addinin Islama. Me ke faruwa? Boko Haram addini ne ko wani abu ne daban?
Wannan abun na sake faɗa ba addini bane.
Ina da ja. Aikin sun je barna suna yin kafara ko to wani addini ne take kafara nan? Abinda suke yi din don su kafa daular musulunci ne.
Wanda suke jeji ko wanda aka ba su bindigogin nan suke Allahu Akbar Allahu Akbar din a cikin su akwai wanda ba musulmi bane.
Ku kasance tare da mu domin jin wannan muhawara. To ita kuma kalmar extremism wai shin me ake nihi da ita ne, ina ma'anarta? Shin ana fassara ta ma daidai ko kuwa?
Gaskiya an samu mummunar fahimta yadda Turawa suke fassara ta daban, yadda mu a nan muke fassara ta daban, yadda kuma a ni a tunani na ilimance kamata a fassara ta daban.
To Halima, kin san dan iya shiya ko da yaushe na tafi da sabon labari.
Sosai.
Isa Lawa Ikra na tafi da labarin dan iya. Yau kuma dan iya ya jiyo wata sabuwa. Sannan ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a ta neman sanin yadda kuka fahimci kalmar extremism. Za ku ji duka a cikin wannan shirin na yau da gobe, shirin matasa.
To Jamila, tunda kin ce dan iya ya ji wata sabuwa, na tabbata masu saurare sun matsu su ji me. Yanzu dai ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya.
Yau a ƙarƙashin wata bishiya na haɗu da ɗan iya da yamma, da ganina ya ce, "Yauwa ɗan uwa, yau fa na halarci wata walima, kasan da yake samni ba na wasa da gurin ƙwalama." Taro ne da ya tattara tajirai, sarakai, talakawa da sauran masu yi musu hidima. Ina zaune a gefe shiru ina ta jefa loma, sai na ji mutane na ta maganganu kamar suna gulma. Da na kasa kunne sai na ji suna cewa, "Daga yanzu fa babu sauran haɗama." Sai na ji wani yayi tambaya, "Yana me kake nufi da wannan kalma?" Yace, "Kasan masu mukamin kasar nan a da nade dukiyar mu suke kuma su yi ta yi mana takama idan kai magana kuma su ce maka suna da sama." Nace, "To kai dan iya me ka fahimta da wannan hira?" Yace, "Akwai batutuwa da dama da na lura, kaga dai sun nuna Nigeria fa so suke dole bana ta darma bara, saboda sun gane a bayan ministocin kasar nan ba sa komai sai kwarfe mana nera, idan yaso su bar sauran yan kasan da ke kasa da su cikin lalura." Saboda haka suka ce babu wani sabon ministan zamanin Baba Buhari da zai tattare musu dukiya kuma ya tsira, musamman maganin da bazar yan kasan suke rawa kuma su yi ta musu gadara. Sannan suka ce a gwamnatin shugaban kasa Buhari dole kowanne mai mukami ya yi hattara, dan ko Baba Buhari magana yake ta tsantsa gwaran tsai da gaskiya tsura. Kaga ko ai babu wani minista ko mai mukamin da ya isa yiwa Baba Buharin garagara. Nace, "Dama gaskiya dan iya mutane kawai ke komawa gefe su yi shiru idan gwamnati ta baiwa wasu mutane daga cikin su kujeru, maimakon su bibi komai don jin abubuwan da kan faru. Amma yanzu da alamu kasar mu za ta gyaru, saboda wayewar kan mutanen kasar ma ta karu. Yanzu duk ministan da yayi gigi ko giringidishin gyaro ta da wani saboda uru, to zai tabbatar da ya kunna wa kansa wuta ko kuma ta ruru dan ko yanzu duk inda kaga ƴan ƙasa sun taru magana suke cewa nadan mukaman baba fa an zuba ƙwararru a saboda haka ƴan ƙasan na ganin gwamnati ta riga ta yi maganin ƴan tawaru dan iya yace na ikar ai idan ka lura yanzu mutanen Najeriya sun shirye bibiyar shugabanni kuma su waɗannan sabbin ministoci da baba Buhari ya tura su fanni fanni dole ne su rinka yawan zurfafa tunani kan cewa yanzu fa mun shiga wani sabon karni saboda haka duk wanda yace zai azurta kanshi ta hanyar satar zamani to zai gamu da hukunci mai tsabar tsanani dan ko baba Buhari ya ce zamani ne yanzu na tsabar tsantseni saboda gwamnati so take ta yi tattalin taimakon mutanen karkara da na birni ta yadda za a rinka kwararo da ayyukan more rayuwa rukuni rukuni su kuma ƴan ƙasa daga nan dole ne su guji duk abin da doka ta yi hani
hadakan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zamu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun cizige
To a gaida na ikara, mun yi muku tambayar cewa a taku fahimta me extremism ga yadda kuka amsa mana a Facebook.
Extremism na nuna matukar matsanancin ra'ayi wanda ya fuskanci addinai, amma mahi akasarin yanzu addinin da aka hilika ma wannan kalma shine musulunci, sai dai kuma ba haka abin yake ba. Domin masu aikata wannan aiki suna hokewa ne da guzuma su harbi karsana saboda babu wani littahi Qur'ani ko Bible da yace mutun ya kashe dan uwansa ta yadda suke irin wannan aika aikar sako daga Sabiu Usman Makurna.
Idan Turawa suka ce extremism to suna nufin mutane ne masu tsatsauran ra'ayin addinin da yake cutar da mutane kenan, shi yasa kullun suke kira musulmai da ita saboda su a gunsu musulunci addini ne na takurawa. Sako daga Wada S. Fawa dan Sarki.
Kalmar extremism suna alakanta ta ne da tsatsauran ra'ayin da ke zarce iyaka, wannan kuma ana iya alakanta shi da tsatsauran ra'ayi ko kishin addini ko siyasa ko kuma wata manufa. Sako daga Abdulsalam Tahiru.
Idan aka ce extremism ana nufin masu tsatsauran ra'ayi wanda kuma sam batun ba haka yake ba. Ya kamata a rinka yi wa musulmai adalci, duk wanda yake kashe mutane da sunan jihadi hakika sojan gona ne ga musulunci. Sako daga Shu'aibu Adam Bagwai.
Kalmar na nufin tsatsauran ra'ayi kowane iri ne akan kowane jinsi, kabila ko addini, amma kasashen yammacin duniya na amfani da kalmar extremism ne dan batanci ga addinin musulunci da musulmai. Abin tambaya anan shine akwai ta'addancin da yake harin da Amurka ta kai kan Hiroshima da Nagasaki, Adolf Hitler kan Nazi, Isra'ila kan Palestinawa da dai sauransu. Mu musulman duniya ba mu goyen bayan ta'addanci kowane iri ne a ko ina a duniya kan kowane jinsi addini ko kabila. Allah ya mana maganin azzalumai, amin. Sako daga Umar Adam Babangida.
Ni a ganina abinda ake nufi extremism shine matsanancin ra'ayi wanda hakan ya sha bamban da yadda su ƴan Boko Haram da kuma ƴan ISIS din suke nufi, domin kuwa abinda suka yi dinnan ba ra'ayi bane ba kuma addini bane, tsantsan jahilci ne kawai da kuma rashin sanin muhimmancin dan adam. Sako daga Prince Umar Marafa ga Sol, jihar Taraba, Nigeria.
Duk da cewa kalmar tana da hadin ma'ana, amma a takaice kalma ce wadda Bature yake nufin mai tsananin kishin addini. Ko da dai kowane addini suna da masu kishi, amma an yi amfani da kalmar wajen siffanta musulmi da shi. Sako daga Hudullah M. Bisalla.
Wannan kalmar da ake magana a kanta, wato a tawa fahimtar, tana nufin tsanani. To amma a gurin Kristoci sun ɗauki kalmar ne kuma suke jingina ta ga musulmai a matsayin masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma ta'addanci. Mu musulmai sai dai mu ta'addu'a. Sako daga Yusuf Bala Audu.
Yau da gobe wannan kalmar ana amfani da ita ne wajen nuna cewa musulunci ko musulmi ƴan ta'adda ne, ta yadda masu mummunar fahimtar addinin za su ɗauka. Bayan kuma ba haka yake ba. Ta yaya addinin da ya koyi da azamna lahiya kuma zai koyar da tashin hankali? Kai, wannan abu sai dai gyaran Allah. Sako daga Sanusi Umar Ajiwa.
Tsatsaura. Don haka fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsatsauran ra'ayi waɗanda suka saba wa addinin Islama. Sako daga Hassan Muhammad Binanci.
Muhawarar da ake a zauren matasa akan Boko Haram da matsalolin da suka haihuwar a arewacin Najeriya musamman ma arewa maso gabas yau ta taɓo wani batun da ba kasafai ake zama a tattauna akai ba. Musulmi suna nisanta ayyukan Boko Haram da addini, waɗanda ba musulmi ba kuma na alaƙanta su da addinin Islama. Me ke faruwa? Boko Haram addini ne ko wani abu ne na daban? To ga dai zauren matasa ƙarƙashin jagorancin Abdul Wahab Muhammad tare da ambassador Aminu Garba Sidi. Shugaban kungiyar tabbatar da zaman lahiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da Krista da Ibrahim Bello Shira dan jarida da kuma ED babban jami'in yan sanda mai ritaya wanda zai fara bayani.
To akwai abubuwa da dama wanda wannan rikicin yake safan mutane ko ma kana ina. Dalili in kana Inugu baka cin shinkafa za a ce rice and beans. Ina ne ake samun beans din nan? Ba a samu a wajen cikin tafki. Yawa sai arewa. Yawa tumatur, okoro duk a arewa ake. To kaga yana safan su. Shanun da suke shi nama a arewa ne. To ashe zai safe su ko ma ya safe su. In ana gani kamar namu damuwan ne kadai su ma da damuwan su. Saboda su ma sai an kai musu abincin a nan fa. Kamun da suke da jan masara a nan ake. Yawa. To kaga in har su ba bai dame su ba dole ne yawa.
To ko da ƙarshe kenan yanzu ko akwai wani abin da yake mai waban tambaye ku ba kake so ka faɗa a cikin dai ɗan sakon 20 haka?
Abin da nake son tambaya shi abokin ɗan jarida yana ce Boko Haram ba addini ba. Ina da ja dalili su ai in sun je barna suna yin kabbara ko? To wani addini ne take kabbara nan? To abinda nake so musulmi ko kuma wanda bai san musuluncin ba me zai dauka? Ba addini bane zai ce ai addini ne. To siyasa din akwai rashin ilimi a ciki da kuma rashin appointed da mutanen da su ba musulmi ba a sanar da su ba wannan hidiman ba ta addini bane tunda ya safi kowane addini. Amma tunda su abinda suke yi din don su kafa daular musulunci ne. To kaga ba daular wani fir'auna za su gaba ba kafa ba na abin nan. To amma su yan Boko Haram a gaskiya ya kamata su yi koyi da annabi ko ba gaskiya ba? Tunda annabin nan bai yaki bai dauki wuka ya je ya ce in ba ku bi ni ba zan kashe ku ba. To inda aka samu sabani duk Krista ko kuma wanda ba musulmi ba zai gane tunda ya san tarihin annabawa. Tunda ba annabin da ya je wa'azarwa da bindiga ko da wuka. To kaga mabiya in har muka dauko wannan mun kauce daga kwairuwan su kenan. Mun ma kafa namu annabcin ma. To na ruda ni kenan. To ba addini ba. Shi yasa din wanda bai musulmi ba ya kamata musulmai na gari wanda suka san musulunci su fahimtar da kai wannan abin ba addini ba. Amma in ba haka ba dan uwana da yake kauye Krista bai san komai ba zai ce ai addini ne.
To Malam Ibrahim.
To abinda zan saki nanatawa shine wannan abin talauci ne da kuma wata boyayyiyar siyasa. Wannan abun na sake faɗa ba addini bane domin akwai bincike, akwai abubuwa da ya ta gudana a cikin wannan harkar. Akwai sojoji da suka shiga matsi sun faɗa mana ko kuma an sha yin interview da su, an sha yin waya da su cewar ga salon da aka bi, ga yanda aka yi aka bar su a jeji, ga yanda wanda suka kawo su, ga abin da suka yi musu. Saboda haka mu a wajenmu mun kaddara cewar wani abu ne a ɓoye. Sannan kuma wanda suke jeji ko wanda aka ba su bindigogin nan suke Allahu akbar Allahu akbar din, a cikinsu akwai wanda ba musulmi ba ne. Saboda haka ba abin da ya haɗa wanda ba musulmi ba ya zo yana kabbara ko kuma yana ce ka shiga addinin musulunci ko kuma wanda bai iya ma addinin ba. Saboda haka wannan harka na faɗa nanata mutane su fa gane cewar ba addini bane, siyasa ce boyayya kuma da talauci. Wannan harka ana amfani da ita ne ana samun kuɗi. Shi ya sa ma kaɗan daga cikin yaran da suke wannan a Barnowan iya suna zuwa da kuɗi a hannunsu suna ɓoyewa ko suna basu. Saboda haka mutane su tashi a tsaye su tabbatar cewar an yaƙi waɗannan ko an tona musu asiri kuma gwamnati ta gaggauta taimakawa mutanen nan da gaugawa domin su koma gidajensu.
To me za ka ce dai a takaice akan wa'annan sharhi da musamman ma lura da yanda ake samun rashin fahimta a tsakanin jama'a, musamman ma yanda su wa'annan mutane da suke da'awar su suna daukaka wani addini ne.
Na farko babban gyara shine ayi addu'a, an ce addu'a ta kubin mumini, addu'a yusahul mumin. Ya addu abinda ka gani ya faru da gangar Allah ba, mu koma ga Allah, kowa ya san laifin sa, idan muka tuba Allah zai gyara mana lamarin mu. Dai kenan. Na biyu, ilimantar wannan tun daga ƙasa, a dinga ilimantar da mutane. Misali a ce sojoji za su shiga ƙauye kaza, a samu masu angoni da sauransu, a nemi haɗin kansu. Ta ina ne kuke ganin mutanen nan suke, ta wani wuri suka fitowa, wani illa suke, wani irin dabarun yaƙi suke, wani irin makamai kuka ga sun wuce da shi. Idan aka samu haɗin kansu, aka samu haɗin kan matasa, to insha Allah za a samu gyara da wani abu. Yanzu manyan sojojin nan da yawa suna da kikkiawar niyya, cikin su akwai bara gurbi. Muddin in ba a yi maganin su ba za su taka musu cikas. To dole ne bara gurbin nan komi girman sa a fidda shi, a kore shi a soja, a kore shi a ɗan sanda. In an yi da wanda suka yi kaka gida a Maiduguri da Adamawa, kar ka ji mamaki an ce wasu ma suna training din su. Ai an akwai wanda sojojin suka yi ta magana BBC. Amma gansu suna training din waɗannan mutane. Me yasa aka gansu a wurin? Me waye kai su? Me suke samu? Me dalilin da suka je wurin? To in har aka samu irin waɗannan da shaidan su, ya kamata a ce a hukunta su, a kama su, su faɗi waye iyayen gidansu, waye kawo su gurin, yaya aka yi suke training din mugun iri. To idan aka samu waɗannan, da a samu maslaha, ana ilimantar da mutane da addu'a. Idan aka yi haka insha Allah, nan gaba kaɗan za a samu da kansu za su ce su suka yi, suna neman a yafe musu. Muna fatan Allah ya kama wannan rana da kuma lokacin da matasa musamman za su fahimta cewa zaman lafiya ya fi ɗan wannan kuɗin da suke ake yaudarar su da shi.
To Halima, ya nake kamar kin dan makale ne wajen malam.
Ai na aza wannan magana ta wuce
a banza. Na dan na sai na
sunan shi Idi Ilu. Sunan shi Idi Idi Ilu, eh babban tsohon dan su babban jami'in yan sanda ne.
Oh, shi yasa. To wai shin me ake nufi ne da kalmar extremism? Ina ma'anarta? Shin ana fassara ne ana fassara ta daidai ne ko kuwa?
So extremism gaskiya an samu mummunar fahimta, yadda su Turawa suke fassara ta daban, yadda mu a nan muke fassara ta daban, yadda kuma ni a tunanina ilimance kamata a fassara ta daban. Su Turawa fassara extremism su duk wanda ya dau addini ya rike addini tsakani da Allah yake yin addini shi da gaske, su Turawa a wajen su extremism ne. A wajen bangaren Turawa ba ruwansu da kana kashe mutane ko baka kashe mutane. Matuƙar ka dau addinin ka tsakani da Allah kana yi, to shi Bature yana ganin a ka zama abun tsoro, za ka iya zuwa ka zame masa wata matsala. Mun kuma a nan Najeriya, saboda irin abin da ya faru, abin da yawanci mutane suke ɗauka extremism shi ne duk wanda zai ɗau makami. So da haka ko mutum yana da ilimin addinin ko bai da ilimin addinin, kowane ne shi, in dai musulmi ne ya ɗau makami. A wajen mu mutanen Najeriya yanzu ya zama extremist. Amma a ɓangaren ilimi, abin da nake ganin ya kamata a fassara waɗannan extremism ɗin a yanzu, ba wai extremism yadda yake kalmar a fassara ta yaren Turanci ba. A'a, mutane masu gurɓatacciyar aƙida. Ɓangaren duk abin da ya shafa aƙidarka ta addini ne, ka fahimta tsarin da Ubangiji ya saukar da addini, fahimtarka da yadda shi Ubangiji ya saukar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, da koyarwar magabata na ƙwarai, zamana ta saba da ra'ayinka, to wannan shi ne gurɓatacciyar aƙida. To ina gani wannan matsala ba ta Boko Haram ce kaɗai ba. Boko Haram wani ɓangare ne wanda a yanzu ya bayyana, amma yanzu a cikin al'umma ai akwai abubuwan da suke faruwa na yanayin yadda mutane ke tafiyar da addininsu, wanda wasu idan suka samu dama, damar su sai ta fita 'yan Boko Haram. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. Akwai buƙatar lallai malamai su canza salon koyarwa. Malamai sun san komai, sun san tsari irin yadda wannan abun ya faru, kuma wasu daga cikin malaman sun yi kokari su gyara, amma a makare. So da haka ai duk abin da yake faruwa na harkar aƙida, ai ana ji ana gani, ai yanzu a cikin mutane ai akwai aƙidu ga su nan kala-kala, wanda mutane da kansu sun san cewa akwai matsala, tirin da wasu suka samu dama wallahi tallahi abun ba zai haifar da ƙani ido ba saboda an bar mutane ba sa samun debit na ilimi wato tushen ilimi daga farko wanda za a koyar da yayi misali tun kana yaro in kan tsam a musulunci aka ce ka tun kana yaro ilimin da zaka dan samu daga shekara 1 zuwa shekara 15 na ilimi wanda za a koyar da kai na islamiyya an bar abun sakaka kowa malaman nan yanzu ba abin da suke tunani yawanci harkan me za su samu na kuɗi kowa sai ya fito da wani salo na aqidar sa shi kaza ne shi wani ne kowane bangare babu kowane bangare akwai sai a fito da wani salo a dogara da harkar kuɗi kawai ana yi ana yaudaran mutane su shiga harkoki domin samun kuɗi wani malami yana can gefe yana tara kuɗi yana jin daɗi da iyalansa ku kuma kun zo kuna ta shan walhalu kuna ta burjima kuna shan walhalu akan wasu abubuwa so da haka akwai buƙatar malamai a tsaya bangaren ilimi din a koyar da shi daga farko salo din tun tushen zaman ana koyar da zanzariyar ilimin bisa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi bisa ma'ana yadda za a fahimta kuma babban abu wanda ya kamata malamai su dinga ba wa muhimmanci wanda shine tushen matsalolin da shine ilimi na tauhidi lallai malamai su koma su zauna a yi tunani a ba wa yara ilimi na tauhidi su fahimci menene tauhidi idan mutane suka fahimci ilimin tauhidi ta nan aqida take farawa ta nan ne yara matasa za su fahimci ina aka tafi ina aka dosa meye addinin kansa amma matukar muka zauna a gefe muna barin yaranmu ai kawai musulmai ne a musulunci aka ce su kana gidanka zaka dinga ganin yaro yana kawo maka wasu dabi'u wanda kai kanka za su daure maka kai a dinga kawo wasu dabi'u na daban a dinga kawo shi a matsayin addini a ƙarshe kai zame maka illa su zame wa al'umma illa kuma hukumomi suna ji suna gani suna kallo a gaban hukumomi ake wasu abubuwan abun mamakin ma wani lokacin hukumomi su suke ba da goyon baya ga wasu su dinga yin wasu abubuwan to wannan tun lokacin da abun ya juyo sai ya zama muciji mai kaifi Allah ya tsare Allah ya kare mu a yanzu dai matsala ce ta arewa ce tunda extremism musamman akan bangaren addini babu inda ake yin shi a Najeriya sai da arewa kuma a yanzu abubuwan da suke faruwa za mu ga ai jihohin da abin ya fi tsayawa ya makale wa duk jihohin arewa ne kuma inda abin ya fi muni shine arewa maso gabas da arewa maso yamma anan abubuwan suka fi muni to alhamdulillahi arewa maso yamma kamar jihar Kaduna da jihar Kano inda aka samu harare da dama yanzu abin ya dan yi sauki Allah ya shiga lamarin abin ya ragu alhamdulillahi Allah ya kara tsarewa Allah ya kara kiyaye mu abin da ya ragu ba kamar yankin arewa maso gabas ba inda kullun suna cikin wannan matsala kullun an yi asarar rayuka abin har ya wuce tunani muna fata wannan tsari wanda yake na arewa maso gabas ne idan da hali za a iya dan gyara shi ya shiga har cikin waɗannan jihohi biyun wanda abubuwan nan ya tattaba su sosai misali jihar Kano da jihar Kaduna inda abu ne wanda za a yi domin a tallafawa waɗanda matsaloli suka same su na waɗannan hare-hare to zamana jihar Kano da jihar Kaduna su ma sun shigo ciki an ɗan tallafa musu a shugaban ƙasa mutanen da za ka sa a wannan abubuwan mutane ne waɗanda suke da ilimi da kuma experience na sun taɓa ayyuka irin waɗannan irin ayyuka dai na donor agencies ayyuka na donor agencies irin wanda World Bank ko sauran hukumomi suka dan taɓa yi waɗanda suka dan suke da wannan experience din tsari irin wannan yadda ake samu dorewa abin yana ci gaba irin su ya kamata a ɗauka kuma ya zama na an samu mutane bisa dacewa ba wai kawai da 'yan siyasa a ciki ba matuƙar aka kawo siyasa a ciki sai a samu matsala muna fatan alkhairi ga wannan shiri ba wai kai abin da gaba izo ya rushe ba menene idan kai ka tallafa wa mutane zai dore mutanen su rike shi ya zama nasu kuma in suka rike shi ya zama nasu su kula da shi su amfana da shi yadda za a samu shekaru masu dinmiya suna amfanuwa da shi. To da dama gwamnati take je ta yi aiki a wani gurin da an kashe makuran gudi a ƙarshe sai dai a bar shi ya zama kango. To a misali da zan bayar akan mutane a dinga tambayar mutane su faɗa abin da suke so kafin a yi. Akwai wani aiki da muka taɓa yi a wata shugabanmu take ba mu labarin abin da ya faru a wata jiha. An je mutanen garin an ce za a gina musu asibiti. Mutanen garin suka ce su ba asibiti suke so a yi musu ba, su suna son a yi musu police station ne. Yanzu matsalar su shi ne suna buƙatar hukumomin tsaro da mana suna garin. Shi kuma wannan aikin tallafi ne da ya shafi ɓangaren lafiya. Sai suka ce a su asibiti za su gina, ba za su gina musu police station ba. Mutanen garin suka ce su ba police station suke so. Hukumomin nan suka ce a asibiti za a yi musu. A ƙarshe ita hukuma da kamfanin da ta sa izo gini ya kawo kayan aiki da motocin da za su gyara guri da bulo da siminti da sauran kayan aiki. Aka yi aka zage guri aka jibge kayan nan za a fara aiki. Ai a daren ranar wato irin ɓarnar da ake musu sai Allah, saboda da daddare barayi suka zo suka kwashi abubuwa da dama wanda suka shafa ginin nan. Lokacin da 'yan kwangila suka zo suka gani aikin ban dai bai yi ba, daga nan wannan tsarin aikin suka gano cewa lallai barayi da kuma 'yan ta'adda su suka bi damun garin nan asibitin nan ba shi za a yi ba. A dole aka zo aka yi musu police station, aka nemi haɗin kai na hukuma, aka kawo musu 'yan sanda idan wani suna ba da tsaro a wannan gari. So da aka duk inda za a yi abu ya kamata a ce an nemi haɗin kan mutane ta faɗa abin da suke ga suke buƙata in ya so gwamnati ta kawo gyaran da za ta yi a ɗora a ci gaba.
Jamila, yanzu Ahmed Abubakar dakta ya zana jahohi kamar su Kano su Kaduna ce abin ya yi sauki irin matsalolin Boko Haram hashe-hashen ba ma ba mai. Kwatsam sai ga labari an samu tashin bom yanzu na a Kano a kasuwar waya. Kuma an ce kasuwar waya
kamar farm center kenan.
Inda aka ce inda ake harkar wayoyi hada yawwa, kuma kasuwar tana cike da jama'a.
To Allah ya kiyaye.
Amin, amin, amin. Kuma sai an ga kamar waɗannan 'yan Boko Haram ɗin 'yan kwaikwayo ne ma. Kin ga an kai hare-haren fari ɗin nan ana ta ISIS. To su dan me ba za a faɗi sunan
su ba.
Da ba dan ba dan ba ma, da ba dan ana asarar rayuka ba, da san banza ma za a yi da abubuwan su. Amma bar yayatawa har duniya ta ji.
Gaskiya.
Saboda irin waɗannan wannan abin yana ƙara musu.
Gaskiya.
Da fatan Allah Ubangiji ya kawo hanyar da za a gama da waɗannan mutane, saboda abin ya yi yawa.
Gaskiya sosai.
Kuma dole ne jama'a, dole ne, ko da akwai ɗaiɗaiku waɗanda sun san su suna a daina ɓoyewa. In ka san mu kuma jami'an tsaro, kuma idan an kawo muku rahoto ku kuma ku ruhu asirin wanda ya kawo muku rahoto. Saboda su ma jami'an tsaro suna da matsala. Idan aka ce za su, tunda an ce akwai su jami'an tsaron waɗanda suna bakin su ɗaya da 'yan Boko Haram, za su ce wane wane ne ya kawo. Aje a bi dare a yanka ka ko a kashe ka.
Gaskiya.
Ya kamata gaskiya ba ma Najeriya ba, har da makwabtan ƙasashe kakab a haɗu a yi wa waɗannan mutanen rubdugu ta bakin
Usman. Ai kamar gaskiya.
Masu saurare, iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da engineer mu Mr. Nelson Lopes da kuma Monsieur Inosa Halima Jumro ke sallama da ku, sai gobe haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.